Idriss Déby Itno vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille.
Kakakin rundunar mayakan kasar Chadi General Azem Bermandowa a gona kenan lokacin da yake bada sanarwar mutuwar shugaban kasar Chadi Idriss Déby ta kafafan gwamnati a dazu da hantsi. Yana mai cewa Marechal na kasar Chadi Idriss Déby Itno ya rasu a yau Talata 20 ga watan Afrilu a daidai lokacin da yake kokarin kare martabar kasa a fagen daga.
Il a été blessé au cours des accrochages et a rendu l'âme une fois rapatrié en Djamena.
Tani wannan al'amari ya fara dauka hankalin jama'a. Tsohon ministan harkokin wajen jamhuriyar Niger Ibrahim Yakuba ya sha ganawa da Idriss Déby a lokacin da yake laye.
Allah ya bani dama in ga margayin shugaba Déby a cikin taron shugabannin kasashen Afrika ko kuma taron shugabannin yankin Sahel ko kuma taron shugabannin duniya gaba daya a lokacin da duk shekara suna zuwa New York taron majalisar dinkin duniya ko kuma ziyarar da shugabanni suke kai ma juna. Abinda na sani shugaban kasar Déby huska biyu ce a cikin kasar shi kwara hulla da jam'iyoyin siyasa suna kukan cewa milki ne da ya jima yayi shekaru da shekaru ha, suna ganin yanzu ana dibin ma zai je wajen wa'adi na shidda ne zabe da aka yi shekaran jiya. Yan nan kasashen kungiyoyin harhula na wannan kasar da jam'iyoyin siyasa da wasu ma kungiyoyi na duniya suna cewa babu demokrasiya a cikin wannan kasa. Mutane da yawa an kame su an rihe su ba san inda suka tai ba kuma wasu sun bace. Yan nan huska ta biyu shugaba ne mai kuzari habba iyaka. Yayi zarumta game da bada iyan Chadi su je kasashe da yawa don su taimaka yaki da ake da ƴan ta'adda. Bance yana da wani wari ba kamar shugaba wanda yayi kokarin sa na taimaka ma wasu kasashe idan yaki ya same su ko kuma ta'addanci ya haddabe su.
Jajircewar shugaba Déby akan batun yaki da ta'addanci yasa masana sha'anin tsaro irin su Al-Qasim Abdulrahman ke kallon sa da kima.
Babban tashin hankali ne ya samu kasashen Afrika ta tsakiya da Afrika ta yankin Sahel saboda lacizo ne wanda ya daukan ma kanshi nauyi na taimakawa wajen kawo tsaro cikin yankunan nan gaba daya. Kuma mutum ne mai magana guda, mutum ne mai karbar shawara daga sauran jama'a da sauran abokan aikin shi shugabannin kasashe da sauransu. Kuma mutum ne wanda ya sadaukar da dukiyar kasar shi ma saboda neman zaman lahiya Afrika. Don ko su abubuwa za su faruwa yanzu na asha idan ba a yi hankali ba, tunda in ka ga abubuwan da suka faru a Libya.
Idriss Déby wanda ya rasu kwana daya bayan da aka bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa a karo na shida ya yi rayuwa irin ta mutumin da za a yi wa taken ba yabo ba fallasa, inji Abdu Idi na kungiyar FSAN.
Allah ne dan shugaba Idriss Déby to ya aka zo an mutu soji kuma haka Allah ya kadarta. In ka dauka kasashe na yamma da Afirka sai da yawo da na Central Africa mutum ne wanda dama shi ne da na hadi maka zancen demokarasiya ma bata zo ba da ya samu bintuko man Petra a kasar shi sai ya mai da hankalin shi wajen makamai wajen sojina kenan. Wanda ka ga haka dama ba zancen demokarasiya demokarasiya ba amma Idriss Déby zancen demokarasiya kenan. Sai ya nemi makamai ya hori sojina sai ya zama kamar shi ne garkuwa a kasashenmu a yaƙi da ɗan ta'adda. To ka gani ma cikin yaƙin ne ka san shugaba ne wanda dama soji ne kuma dan banda ma sojin ne shugabancin shi bai hana shi ba zuwa bisa daga bai shakkun ya tahi tunda soji ne kuma yana da zuciya ta soji. To ka ga dai wanga gaman wanga tawaye ya yi daidai da sanadin mutuwar shi to abinda za a ce alhajikan ran shilgaba Debi.
Mutuwar Idris Debi wani babban gibi ne ba wai ga kasashen Sahel kawai ba, matsala ce da ka iya shafar nahiyar Afirka gaba daya.
Ka san ake cewa ƴan maza irin gujiya ne, sai an bambara a samu na kirkito. Gaskiya yanzu akwai matsala ga yankin Afirka ta yamma, akwai matsala ga yankin Sahel, saboda wanda ya kamata ya taka wannan rawa, misali kamar Najeriya ce ya kamata ta taka wannan rawa da shugabanta, to in ka diba su ma abinda suke ciki na kan ja'alabai, to yana da wahala su taka wata rawa wadda ta shahi yankin, ko ta zama uwa mabada mama bisa magana tsaro ta yankin. Kai, an yi asara, an yi rishi babba, kuma Allah ya sa can ta yi mishin.
A ranar 4 ga watan Disambar 1990 ne Hafsan soja Idris Debi ya dare kujerar shugabancin Chadi bayan da ya kori Hissène Habré daga karagar mulki. Dukkan wani yunkurin kifar da shi ya cutura. Mutuwarsa wace ta zo wa duniya cikin yanayin bazata na tattale da babban darasi. Har ila yau ga tsohon ministan harkokin wajen Nijar Ibrahim Yakuba.
Ita mutuwa tana bisa kan kowa a kowace rana a kowane lokaci. Ba za ka sanin ba lokacin da za ka tahiya, ba za a baka shawara ba, kuma ba za a baka alamun ma da tana iya zuwa ba. Tunda inda ana cewa mutuwa tana zuwa ba zata, wannan mutuwa ta shi sai a ce ta zo ba zata. Tunda kaga yau da sahi kafofin labaru suna ta bada labarin na cewa ya ci nasarar zaben da aka yi shekaran jiya. Har a cikin Injamina mutane ma suna ta nuna jin daɗi, wasu suna halbe-halben bindigogi na cewa sun yi nasara. Kaga shi Allah ba ruwan shi da shagalin dan Adam, lokacin da yayi niyya, lokacin da ya yanke maka wa'adi, to lokacin nan zai tabbatar da wa'adin nan zai karbi ranka. Kenan darasi na biyu shine, duk wanda Allah ya ba nauyin al'umma, ko ya ba nauyi komin karamta shi, komin kalilan din shi, balai nauyin shi kasa, to ya zama ko da yaushe kana shirye da ka kyautata abin da yake da kyau a cikin gida ko a cikin waje. Da lokacin da mutuwa ta zo, babu wani zancir za a yi daga baya, sai a ce ko inda an sani da an gyara, ko inda an sani da an yi kaza. To lokacin da ake iya gyarawa yana lokacin da ana da rayuwa. Shugabanni masu jagorancin kasashenmu su yi kokari ko da yaushe a saurari duka 'yan kasa, a haɗa kan 'yan kasa, a sa mutane su dibi hanya guda, ka a rarraba kawunan su, kuma ka a gwada mutane rashin adalci.
Ɗan kimanin shekaru 69, Idris Debi na daga cikin shugabannin kasashen da suka halarci bikin rantsar da shugaba Mohamed Bazoum a ranar 2 ga watan Afrilun da muke ciki. A tsakiyar watan Maris ya ziyarci wasu sojan kasar Chadi kimanin 1,200 waɗanda suka yada zango a nan Yamai akan hanyar su ta zuwa iyakar Mali, Burkina Faso da Niger domin aikin tsaro a ƙarƙashin rundunar kasashen jisan Sahel. A ƙarshen shekarar 2019 zuwa farkon 2020 ya jagoranci wata gagarumar rawar dajin sojan Chadi a kewayen tafkin Chadi, inda suka yi nasarar kakkaɓe 'yan ta'addan Boko Haram aƙalla 1,000. A shekarar 2008, ɗaukin da ya samu daga Faransa ya ba shi damar murƙushe wani yunkurin 'yan tawaye. Sai dai kuma alamu na nunin Idris Debi ya mutu ne a wani lokacin da ake fuskantar tsamin dangantaka a tsakaninsa da shugabannin Faransa, ƙasar da ta yi wa Chadi mulkin mallaka, yayin da ɗaya ɓangare 'yan tawayen ƙungiyar FARC ke barazanar kutsawa birnin N'Djamena a yanzu haka. Tuni aka kafa wani kwamitin riƙon ƙwarya mai alhakin tafiyar da lamuran mulkin ƙasar a ƙarƙashin shugabancin ɗaya daga cikin 'ya'yansa, General Muhammad Idris Debi, mai shekaru 37 a duniya, wanda har izuwa jiya ke jagorancin rundunar dogarawan fadar shugaban ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.